الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين، وانصر الإسلام والمسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه، وما زلت بي مني أبر وأرحم. فكل ما مسه به من السراء والضراء اهتدى بها طريقا إليه، وانفتح له منه باب يدخل منه عليه، كما قيل: ما مسني قدر بكره أو رضا، إلا اهتديت به إليك طريقا. أمضي القضاء على الرضا مني به، إني وجدتك في البلاء رفيقا. فلله هاتيك القلوب ومن طوت عليه من الضمائل، وماذا أودعته من الكنوز والذخائر. ولله طيب أسرارها، ولا سيما يوم تبلى السرائر. سيبدو لها طيب ونور وبهجة وحسن ثناء يوم تبلى السرائر. تالله لقد رفع لها علم عظيم فشمرت إليه، واستبان لها صراط مستقيم فاستقامت عليه، ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى فلم تستجب له، واختارته على ما سواه وآثرت ما لديه. الباب الحادي عشر: في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. هذا الباب كالأساس والأصل لما بعده من الأبواب، فإن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس، فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب، ثم تنبعث منها إلى الأعضاء، وأول ما تنال القلب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وفي المسند والترمذي من حديث حسين بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أسلم حتى أعلمك كلمتين ينفعك الله بهما. فأسلم، فقال له: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى لساك حدامو دنشي قبل درس منكرة لتاف إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان نمال ابن القيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى أولا سافيات تلاتة تقص قوة ربيع الأول شكرة دبو ليدة للي حدود أربعين دين هجر منذ صلى الله عليه وسلم عند شيني بير قوة شاتة شكرة دبو بيو دا شاترة نلساف ميلادية درس من تمانين دبيو أولا لتافي من البركة littafi da malamin ya rubuta shi a sasan domin bankada da tona asirin makirce-makircen shedan da yadda yake lalata zuciyar dan adam, ya bautar da shi gare shi, ya nesanta shi daga bautar Allah. Daga cikin abin da za mu karkare babi na goma din nan akai, muna babi na goma ko karshensa, na ɗaukar darasi da ya gabata za mu ƙare babin, amma ‘yan abin da ya rage bai fi kalmomi ko jumloli kaɗan mu ƙarasa ba. Mun tsaya a kan abin da ya ambata dangane da cewa idan mutum ya haɗu da abubuwa na alheri ko kuma abin da Allah ya ƙaddara masa na musiba a wannan rayuwa, to zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta’ala. ينطرق بمجموعه بين يديه، يزبي غبا دينسا غبان اوبنجي سبحانه وتعالى، يدوغرا اغليشي باكي دينسا ان وني ابو na daga abinda baya so ya same shi to sai ce wannan rahama ce akai mun kyautatta gashi dai abu ne mara dadi musifa ce ta same shi ko rashin lafiya da wata cuta wani hatsari rashin dukiya rashin rai na wani masoyi da makamancin wannan to sai ya dauka cewa wannan wata kyauta ce akai masa domin an masa kyautar sababbin da zai sa ya tuba ya koma zuwa ga Allah ya gyara halayensa kuma akan kare masa zunubansa sakamakon bala'in da ya same shi kuma ya dauki cewa wannan wani magani ne mai amfani daga wani likita wanda yake mai tausayi duk inda ka hadu da likita mai tausayi inda ya baka magani cikin natsuwa da kwanciyar hankali za ka karɓa to Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kowa tausayi bal ba ma a haɗa ba tausayi da yake tsakaninmu wannan da muke yi wannan ya tausayi wannan ya ji tausayin wannan wannan ya ji tausayin wannan wannan ya ji tausayin dabba wannan ya ji tausayin mutum juz'i ɗaya ne daga cikin juz'i ɗari da rahamar Allah ya saukar da ita a duniya ba wai rahamar Allah iyakarta kenan ɗari ba a'a juz'i ɗaya daga cikin asarin rahmatillah wanda Allah ya saukar a duniya na tarahamu fi ma bainana da shi muke jin kan junanmu don haka inda da a ce iya ɗarin ne sauran 99 su ne na Allah ko iya wannan aka nuna maka ya isa ka fahimci cewa rahamar Allah ba ta wasa ba ce shi yasa za ka yi ta yi masa ka yi ta yi masa ka yi ta yi masa laifi ka koma kuma sai karɓa inda ɗan adam ne in kai masa sau ɗaya kai biyu kai uku zai ce ka raina masa hankali amma shi duk lokacin da kai laifin ka dawo babban abu shi ne ka yadda akwai shi ka yadda shi ne mai bayarwa to sai kuma ya karɓe ka sai a shafe sai ka zai kuma sai ka sake wani tun ba rahmar Allah ba ba abin da zai ma wani to idan ya miƙo maka magani kaga cikin kwanciyar hankali za ka karɓa to musifa in ta same ka ka ɗauke ta cewa a matsayin maganin ne kuma likita mai tausayi ne ya baka in kuma ya kawar maka wani abu wa in surifa anhu ma yuhibbu in ka ɗauke maka wani abu da kake so ko dukiya ko ɗa mata gida da sauransu aka ɗauke ƙala sai mutum ya ce sharrun surifa anni ma'ana kamar ya ce la'alla wani sharri ne aka ɗauke ba yana nufin wannan abin da aka ɗauke masa da yake so sharri ba ne fi nafsihi wa fi zatihi amma dai kamar an ɗauke mini wani sharri ne ma'ana la'alla da an bar mini ba a ɗauke min wannan ba ya zama mun sababi na lalacewa ko na kangarewa ko barin hanya a shi ne sai kawo wani baiti wa kam rumtu amran khirta li fi insirafihi sau da yawa rumtu amran zai zama ni ina neman wani abu ina bidassa ina neman in same shi khirta sai kai ka zaba mini li fi insirafihi ma'ana Allah ya zaba min abin nan ya tafi ni ina so ina neman sa in same shi amma sai Allah ya zaba abin ya tafi wa ma zilta ya Allah baka gushe ba bi dangane da ni minni abarra wa arhama kafi ni kyautatawa kafi ni tausayi dangane da ni fa mana kamar yana cewa ne wa ma zilta abarra minni wa arhama minni bi nafsi yadda larabcin yake kenan ma'ana baka gushe ba ya Allah kai ne mafi kyautatawa fiye da ni ga kaina kai ne mafi tausayi fiye da ni ga kaina yadda nake kyautatawa kaina kafi ni kyautatawa kaina yadda nake tausayawa kaina ya Allah kafi ni tausayawa kaina shi da abin da ke nufi wa kam rumtu amran sau da yawa ina neman wani abu khirta nan khirta ana nufin ikhtarta yawa khirta li fi insirafihi amma sai ka zaba mini cewa abin ya tafi ga wani ya yi aure shekara da shekaru Allah bai bashi haihuwa ba yana ta nema yana ta addu'a amma Allah bai bashi ba sai Allah ya zabi cewa wannan abin ya tafi ba zai samu ba Allah bai kaddara masa zai samu to amma duk da haka shine yake cewa wa ma zilta bi amma baka gushe ba ya Allah kana dangane da ni kai ne abarra kai ne arhama fi yadda ni yadda nake tausaya ma kaina nake kyautata wa kaina fa kullu ma massahu bihi min as-sarra'i wad-dharra'i wato da a ce dukkanin mu muna kallon abubuwan da suke samun mu a duniya da irin wannan mahangar da irin wannan madubin hakika da kowa ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa ba za ka ga mutum in musifa ta same shi yana fagam-fagam ya rasa yadda zai yi yana neman inda zai jefa laifin la'alla wane ne shi ne ya yi min kaza wane ne kaza wane ne kaza ko kuma ya rika jin haushin Allah ko da bai faɗa da baki ba zuciyar dai tana ganin ya Allah me yasa ni kai min haka to idan mutum ba shi da irin wannan yaqini sai kaga ya faɗa irin wancan kwari din sai ce fa kullu ma massahu duk abin da ya same shi min as-sarra'i wad-dharra na abubuwan faranta rai da abubuwan cutarwa marasa daɗi ihtada biha tariqan ilayhi to da wannan abin zai shiryu ya ɗauki wata hanya zuwa ga Allah me yake nufi da wannan zancen mutumin kirki mai zuciya lafiyayya ba ka samunsa yana saɓawa an raba gari tsakaninsa da Allah duk abin da Allah ya yi masa in na alheri ne to zai koma zuwa ga Allah yana mai godiya in na sharri ne na damuwa na musifa da bala'i shi kuma zai koma zuwa ga Allah yana nema a kanka ne masa zunubansa yana tuba yana ɗaukar cewa wannan abin wani abu ne na rahama ya same shi ba inda zai kalli aikin Allah a matsayin mummunan abu wani kuma shine dama immar tauhidi duk abin da Allah ya maka kar ka kalle shi a matsayin mummunan abu kai masa kallo mai kyau sai ka ga insha Allah ta'ala ka zauna lafiya da Allah wan fataha lahu minhu babun sai wata kofa ta bude gare shi minhu daga Allah wanda yadkhulu minhu alayhi zai shiga wa Allah Allah zai bashi dama ya shigo gare shi a shigo fadarsa a karbe shi ma'ana duk abin alheri in ya zo masa ko duk wani abin sharri da bala'i in ya same shi to sababi ne da zai samu kusanci zuwa ga Allah in alheri ne ya kusanci Ubangiji da godiya in sharri ne ya kusanci Ubangiji da neman gafara da tuba da kuma gyara aiki da neman a kankare masa zunubi kama kila kamar yadda wani malamin ko wani mawakin kuma yake cewa har yanzu ma massani qadarun bi kurhin ay awrida ma massani qadarun babu wata kaddara da za ta same ni bi kurhin na abin da nake ki awrida ko abin da na yadda da shi illa tadaitu bihi ilayka tariqa sifa ce wannan ya zama sababin da shi zan samu hanyar da nan shiri zuwa gare ka amdi alqada'a ala arida minni bihi zartar da hukuncinka ya Allah ka zartar da hukuncinka ala arida minni bisa yarda daga gare ni bihi da wannan hukuncin bihi dhamir yana koma zuwa ga alqada amdi alqada'a zartar ya Allah ka zartar da hukuncinka ala arida minni bisa yarda daga gare ni bihi da shi hukuncin inni wajadtuka fil bala'i rafiqa a cikin bala'i ma ni ina samun kai abokin tafiya ne mana ko a bala'i ba zan ce mun raba gari ba ko bala'i ne ya same ni to ina nan tare da kai wanda dai yana daga cikin kalmomin mutanen da suka fahimci Ubangiji subhanahu wata'ala suka san shi da siffofinsa da sunayensa suka san yadda za su yi mu'amala da shi yace falallahi hatika alqulub kai ma dalla da waɗannan irin zukata wa man tawat alaihi min adh-dhama'ir da kuma abinda suka kunsa na zuciya mai kyau bana shine tunani mai kyau shine adh-dhama'ir wa ma za udi'atuhu da kuma abinda aka ajiye a cikin su zukatan min al-kunuzi wadh-dhakhair na daga taskoki da abubuwan ajiya dai duka taskara ake nufi walillahi tibu asrariha kai ma dalla da kyawun sirrin da ke cikin irin waɗannan zukata wannan zukata sun kunshi alherai da yawa ma dalla da abin da ke cikin irin waɗannan wato zukata abin alheri ne sosai wala siyama yawma tubla sarair musamman ma wannan abin zai bayyana ne ranar da za a jarrabi a bayyana a kwankwashi a gane sirrori da ke cikin zukata wace rana ce ranar kiyama babu ranar da za ka san matsayinka a wurin ubangiji irin ranar kiyama duk abin da ke cikin zuciyarka na alheri da kake ɗauke da shi al'umma ba ta sani ba a ranar za ta sani duk wani abu da ko al'umma take zatanka da muni a cikinsa alhali zuciyarka mai kyau ce a kai a ranar sai ya bayyana sai ka ji ana la mu muna ta tsammaninsa kaza da kaza ashe ma kaza ne duk mun masa mummunan zato ashe alheri ne a zuciyarsa haka nan in kuma kana ɗauke da mummunan abu a zuciya alhali mutane suna ganinka mutumin kirki ana ta yaba maka sai ran kiyama kuma sai a ce la ilaha illallah kaga mutumin nan ashe dama duk yadda ake ganinsa ashe kaza ne to mutum ya ji tsoron wannan ranar ranar da za a bankaɗa waɗannan asiri na mutum kuma fa kowa ne zai yi da wanda kake kunya da wanda baka kunya kuma kunyar nan kiyama daban take da kunyar sauran ranaku Allah subhanahu wataala ya tsare mu ya rufa mana asiri in ji Bahaushe ko to sai ce sayabdu laha ibn wa nurun wa bahjatun wa husnu sana'in yawma tubla sarair sayabdu laha ibn zai bayyana gare ta ibn tsarki da dadi wa nurun da haske wa bahjatun da farin ciki wa husnu sana'in da kyakkyawan yabo duk wannan zai bayyana gare ka ga zuciya yawma tubla sarair ranar da ake bankada asirai kuma ake jarraba asirin mutum wato a gane shi to dai wannan yana da cikin baitoci masu hikima da za mu samu darussa da yawa a ciki waƙen kowane yare abubuwa da akan faɗi a cikin waƙe yana daga cikin sirri ko kuma wasu hikimomi da Allah ke baiwa ɗan adam ya samu damar isar da saƙo ta hanya mai sauƙi musamman ga waɗanda suka san wannan yare shi yasa karanta adabin larabci yake da muhimmanci don mutum ya koyi irin waɗannan hikimomi na waƙe waƙen nan kuma baiwa sai Allah ya nayo mutane da yawa gurgudan yadda Allah maɗauki ya so ya mutum baiwa da shi yace tallahi laqad rufi'a laha 'alamun 'azim waɗannan zukata an daga musu tutoci masu girma manya fashammarat ilayhi sai suka zage dantse zuwa ga waɗannan tutoci suna so su cin musu wastabana laha siratun mustaqim kuma hanya madaidaiciya ta bayyana gare su waɗannan zukata duk yana kwatanta mana zukatan bayin Allah ne ga cikin as-salafus salih waliyai salihai mutanen kirki waɗanda alaƙarsu da Allah ta kowane ɓangare suna ɗaukata da kyau duk irin abin da Allah ya musu a duniya na alheri ko bala'i duk suna ganinsa a matsayin alheri ba sa ganin wani abu mummuna daga Allah fastaqamat alaihi wannan shari'a ta bayyana gare su hanya madaidaiciya ta bayyana gare su fastaqamat alaihi suka miƙe suka tsayu a kanta wada'aha ma duna matlubiha al'ala abinda bai kai abinda suke neman ba mafi ɗaukaka ya kira su falam tastajib lahu ma'ana duniya ta kira su sun kita shine abinda yake nufi abinda bai kai wannan mafi ɗaukakar abinda suke nema din ba ya kira su amma sun juye baya duniya ta zo sun kita duniya ta roƙe su ta ba su ba ta wuri ta matso kusa da su ta zauna sun ki sun ce ba sa santa sun juya mata baya falam tastajib lahu amma zukatan ba su amsa ba waqtaratu sai suka zabi Allah ala ma siwahu bisa abinda ba shi ba wa asarat ma ladaihi suka fifita abinda ke tare da shi subhanahu wa ta'ala shi ya fi musu alheri wannan shine karshen wannan baiti wannan babi wanda mallam ya kare mana shi da wannan kalmomi masu tsada ina ma a ce suna shiga cikin zukatanmu kuma muna fahimtar su irin fahimtar da magabata suke musu wajen yadda za su gyara alaƙar su da Allah. Dama shi maqsudin littafin nan ya sa ka gyara zuciyarka yadda za ka yi alaƙa da Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan gyara abin da ke tsakanin mu. Wannan babi alamomi na lafiyar zuciya da cutar zuciya. To yanzu ya ƙare. Babi na 16-11 shi ne za mu fara yanzu. Shi kuma me yi a cikinsa? Fi ilaji maradil qalbi. Mun ji alamu da suke nuna zuciya ba ta da lafiya. Mun ji alamu da suke nuna zuciya tana da lafiya. Ya fara da cututtukan sai kuma ya ambaci a magungunan ko kuma alamun cewa zuciya tana lafiya. Shi yasa ya kare mana wamin alamati sihhati wamin alamati sihhati wamin alamati sihhati sai kuma ya kare mana yanzu. To yanzu wannan babin kuma zai magana akan me magani. Kullum idan likita me yake fara yi dama an ka je wurinsa? Diagnosing ko? Ya binciki cutar. Shi yasa kana zuwa kan ranka ya ɓaci. Likita baya so daga ka je ka ce cuta kaza ce take damuna. Alamomi ake gaya masa. Ina jin kaza, ina jin kaza, ina jin kaza. Shi kuma shi zai gwada ya san sunan cutar taka. Ba irin mu ba mu yanzu nan kowa ya san cutarsa. Likita shi abin da ya fi so ka gaya masa me kake ji a jikinka. To sai ce a yi test, sai a gwada, sai a tura ka wuri kaza, tura ka wuri. Kana ta jin haushi, duk an dame ka da wani test test. Duk amfaninka ne so ake a san haƙiƙanin me dame ka. To in ya kalla sai ce akwai kaza, akwai kaza. Ɓangaren jini akwai matsala, kaza akwai matsala, akwai kaza, akwai kaza. An duba majinar an ga kaza. Sai can ya ce ashe ma cutar kaza ce. Duk ba sai ya gaya ma ba saboda hankalinka ya tashi. Sai wani rubutu da baka ganewa. Ko? Yanzu inda kowa abin da aka rubuta masa asibiti yana fahimtar me aka rubuta, wata matsala za a shiga. Wani yana ganin wata cuta an ce ita ce da shi sai hankali ya tashi. Shi yasa likita baya sai daga cikin aikinsa, ni fa ba likitan bane, amma daga cikin aikin likita shi ne kwantar ma da hankali. Ta ce karka damu, irin wannan dama akwai masu ita da yawa ba komai, kuma za ka iya rayuwa da wannan har ka bar duniya. Sai ta kwantar maka da hankali. Wani ma da tasa ta faru, ko da bai gaya maka wani da sunansa ba, wani da irin wannan ta same shi da aka yi kaza aka yi kaza, sai Allah ya kawo masa sauki. Sai ka ji ka samu kwanciyar hankali tun kafin ka sha magani, sannan kuma sai a baka magunguna. To yanzu a wancan babi mun ji diagnosis, an ba da abin nan me ake cewa symptoms. Yawwa, sun zo an faɗa da kaza da kaza da kaza. Yanzu magani za a gaya mana, menene magani? Shi ne za a rubuta mana. Fi ilaji maradil qalbi. Ilaj shi ne treatment, haka yake a larabci ma'anarsa kenan. Kuma haka a turanci ma dama kun ji, in an ce treatment shi ne a yi magani, abinda za a maka na magani wanda za ka tafi da shi gida. To menene maganin cutar zuciya? To shi ba malam sai fara da dama a can baya ya gaya maka daga cikin cututtuka akwai istila'in nafsi, rinjayen zuciya. Zuciyarka a ce tafi ƙarfinka, ba bala'i ba ne? To yanzu ya ɗauko wannan a matsayin cutar farko da za a fara maganar maganinta. Ba duka cututtukan zai iya tattara ba a wannan babin. Iya abin da ya shafi a ce zuciyarka tafi ƙarfinka, wannan cuta ce. To menene maganin wannan a cutar a ce zuciyarka tafi ƙarfinka? Ai, kun gane me ake nufi da zuciyar? Saboda haka Bahaushe yake faɗa, shi yasa na faɗa. Amma asalin nafsu daban, ƙalbu kuma daban. Nafsu ana nufin rai, wato ranka ya fi ƙarfinka, ranka ya zama shi ke janka. Kamar yadda muke cewa Allah ka sa mu fi ƙarfin zuciyarmu, to wannan fasara ita na ɗauko na baiwa wurin don ku gane sosai. Ma'ana irin yadda za a ce wani abu ne tare da kai, kuma a ƙashin kanka abin yake na ɓarna na lalacewa, cutar daga zuciyarka take. To wannan cutar ya za a samu maganinta? Amma ta ɓangaren istila'in nafsi, wato ranka ya zama cewa shi ne mafi rinjaye a kanka, ma'ana ya yi saitsara a kanka sai da aka tafi da kai. Kun gane me nake nufi? Zai zo ya bayyana insha Allah cikin abin da za mu ci. Yace hadha al-babu kal asasi wal asli lima ba'dahu min al-abwab. Wannan babin da za mu shiga yanzu, kamar shine tushe ginshiki na abinda zai zo bayan sa na sauran babi babi fa inna sa'ira amradil qalbi domin kuwa sauran cututtukan zuciya innama tansha'u min janibin nafsi dama suna tsiruwa ne shine tansha'u suna tsiruwa ne daga bangaren annafs daga nafsinka kai daga nafsinka duk wani abu da zai zo maka na cutar zuciya to daga nafsinka yake faruwa fal mawadul fasidatu kulluha ilaiha tansabbu duk wasu abubuwa marasa kyau miyagu an ce al mawadul fasida shine wato abin nan lalatattun tarkace da abubuwan da suke marasa kyau batattu dukkaninsu ilaiha tansabbu zuwa ga ranka take kwarara dan haka asalin in aka samu maganin matsalar da take ranka kai to an samu maganin sauran abubuwan na cututtukan zuciya thumma tambaitu minha ila al'a'dha'i dama tunda daga nan suke tsuruwa mana kamar ka ce in an ce al-mawaddil fasida lalatattun abubuwa marasa kyau waɗanda kamar cututtukan virus da sauransu da duk abin da kamar ƙwayoyin cuta dukkan abin da zai cuce ka to daga nan nafsun suke kwarara thumma tambaitu minha ila al'a'dha'i sannan kuma sai su tashi zuwa ga gabubban jikinka wa awwalu ma tanalu farkon abin da suke kamawa shine alqalbu shine zuciyarka heart din nan suke farawa daga nafsinka zuwa ga zuciyarka abun bahaushe yana da wahala wajen bambance tsakanin nafsu da kuma qalbu amma a larabci abu ne sananne da bambanci yawa nafsinka shine kai kanka shi yasa kafi kamar min shururi anfusina nafsi daga zancen kai kanka ake zance in an ce kai kanka me ake nufi gangan jikin ko zuciyar ko kwakwalwar gaba daya yawa gaba dayanka akwai wani abu daga ranka kai domin asalin aka ina zancen nafsu ana zancen rai ne yawa to daga ranka daga nan suke tasowa kuma su kwarara zuwa ga zuciya wa kad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يقول في خطبة الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم هنا فدي أشكون خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره منا يبوغ الله نستعينه منا نيمن تيمكوانس ونستهديه منا نيمن شريس ونستغفره منا نيمن غافرس ونعوذ بالله منا نيمن سألن الله muna neman Allah ya tsare mu min shururi anfusina daga sharrukan kawunan mu mana daga sharrin da ke tare da kanmu mu wa min sayyiati a'malina daga kuma miyagun ayyukan mu muna neman Allah ya tsare mu daga waɗannan kun ga ya faɗi abin da ya shafi rai ko saboda nan ne asali daga nan ne duk wani sharri ke tasowa dama wa min sayyiati a'malina daga kuma miyagun ayyukan mu wa fil musnadi yace wancan hadisin mun duba kasa yayi masa aiki ke cewa rawahu ahmad shi wannan din wa abu daud wa tirmidhi wa an-nasa'i wa ibn majah wa ghayruhum min hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu wa hasanahu at-tirmidhi wa sahahahu ibn al-jarud wa ibn al-arabi fi 'aridat al-ahwazi wa an-nawawi fi sharh sahih muslim wa fi ghayrihi wa adh-dhahabi fi al-muhadhab وليس في شيء من روايات هذا الحديث ذكر الاستهداء كلمر نستهديه اتشمون ان الروايه بابو بابو شي وانظر مجموع الفتاوى كتب مجموع الفتاوى والسلسله الضعيفه نمال الالباني وخطبه الحاجه للالباني دي يا فدي ودان مغنغنو اكن وان ان كان سان بياني فيلا اكن خطبه الحاجه الحمد لله نستعينه هزوا قرشه kaduba wannan littafi na malam albani zaka fa'idanta dama suna cewa riwayar nastahdihi babu ita bata inganta babu lafazin nastahdihi a ciki to fil musnad in ka koma dai zaka gani a cikin musnad na al-imam ahmad wa tirmidhi min hadithi husayn ibn ubayd anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi ya husayn kafin ya musulunta ne yake tambayarsa ya kai husayn kam ta'budu al-yawma ilaha ayo dinnan abun bauta nawa kake bautawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar abun bauta guda nawa kake bautawa ku ji amsar sa kana sai ce sab'ata guda bakwai guda bakwai kila kana mamaki ko masu bautar gunki ba sa tsaya wuri guda gumaka daban-daban ne akwai na arziki akwai na ruwan sama akwai na lafiya akwai na yaya akwai na zaman mata kalau duk waɗannan haka suke ajewa wannan aje shi a daki wannan a tsakar gida wannan a zaure haka suke kuma kullun abu ya taso sai a roke shi ga abin da ake so kuma kowanne da sunansa to shine sai tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye wannan bawan Allah guda nawa kake bauta sai ya ce bakwai confidently ba ruwansa sittatan fil ardi wa wahidan fis samai shida a kasa daya a sama kasan su ba ruwansu da mayafinci ba sa boye boye kawai ya tambaye shi kawai ya faɗi gashi akwai guda shida gashi daya a kofar gida daya a kasuwa daya a ina ne daya a cikin gida daya a tsakar gida haka ya lissafa shidansa da yake bautawa yace wahidan fis samai daya kuma a sama yake qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi faman alladhi tu'iddu li radbatika wa rahbatika a cikin su wanne ne ka aje shi domin roƙonsa abubuwan da kake kwadayi da abubuwan da kake tsoro shine radbatika wa rahbatika wanda idan kana son wani abu kake kwadayin sa gurin sa kake zuwa in kuma kana tsoron wani abu ya tsare ka gurin sa kake zuwa kala sai ce allazi fis samai na saman nan shine mai wannan kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi aslim to ka musulunta in ka musulunta uallimka kalimataini ni ko zan koya maka wasu kalmomi guda biyu yanfa'uka allah bihima allah zai amfane ka da su fa aslama sai koyi musulunta haka suke su zuciyar haka take din kafin su musulunta za a gan su larabawa ɗabi'ar su ba irin tamu ba ce ta nuku-nuku ta haka da haka da kauce-kauce da ƙoƙarin shari'ar ma a yi mata wayo ka haɗu da annabin ko malamin kai ta yi masa wayo ka sa shi a wani suku haka kawai suke me kake yi kaza nake ana gaya masa musulunta kawai musulunta fa qala lahu sai ce da shi qultu ka ce اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي وانا سنة كلمومي بيو اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي يا الله كم سامني شريا كسامن شريا تأزوشي انجي دك وتعني دذن شريا الله كسا تأزوشي اتا إذا ما دك إن دذن موسى انت في داما أو دك إن دذن جاءتكين شريا نكي كسامن وانن كما أزوشي اتا إذا ما ina shiryuwa daga abin da nake samu daga abin da Bature ke ce mai intuition ma'ana abin da kake ji a zuciyarka ya zama a sa maka ilhami shine ma'anan ilhami ka riƙa ji a zuciyarka ga abin da zaka yi to Allah ka sa shiriya ce a zuciyata wa qini sharra nafsi kuma Allah ka tsare ni daga sharrin kaina wannan shine sababin da yasa aka kawo hadisin ma gaba ɗaya maganar sharrin nafsi cewa ashe nafsu tana da sharri an gane yawa to gashi can da shi ma yi magana akan wannan hadisi rawahu tirmidhi wad-darimi fi an-naqd 'ala al-mirrisi ad-darimi nan Uthman ibn Sa'id ad-darimi ba Abdullah ibn Abdurrahman malamin Muslim ba ad-darimi Uthman ibn Sa'id ad-darimi wanda ya rasu 280 mai littafin naqd ad-darimi 'ala al-mirrisi al-anid fi maftara ala Allah ta'ala fi tauhid to shine wannan addarimi a wannan littafi juz'i na 1 shafi na 227 zuwa 8 yace wa ibn abi asim fi al ahad wal masani saboda wannan hadisin yana da alaka da matsalolin aqida musamman a babin tabbatar da Allah yana sama shi yasa zaka ji ya kawo mana littafin aqida da suka ambata da ya tashi shi da arimi mai da raddi ga Bishrin al-Mirrisi wanda yana cikin mu'tazilawa yana cikin manyan 'yan bid'a waɗanda ba su yarda da ululullahi ala khalqihi ba, to daga cikin hadisan da ya kawo masa na tabbatar da Allah yana sama shine ya kawo wannan hadisin, saboda ya annabi sallallahu ya tambayi mutumin guda nawa kake bauta, yace guda shida a ƙasa, ai bakwai ne, guda shida a ƙasa ɗaya kuma a sama, na saman shine wa Allah. To dalilin kawo hadisin kenan a littafin aqida. Haka ibnu abi asim fi al ahadi wal masani da kuma al bazzar da al tabarani fi al kabir mana fi al mu'jam al kabir wa fi al awsat, haka nan kuma al mu'jam al awsat wal lalaka'i, haka nan hibatullah al lalaka'i fi sharh usul i'tiqadi ahli al sunnah wal jamaa wa ghayruhum min tariq al shubayb ibn shayba an al hasan an imran ibn husayn. Wannan husayn ibn ubayd din shine mahaifin imran ibn husayn, shine wanda wannan kissa ta auko a kansa radiyallahu anhu. To yace amma wa fi isnadihi da'fun wa inqita'u, wannan hadisin akwai rauni a cikin isnadin sa, akwai abin yankewa a isnadin, wa u'illa ambaci illar hadisin shine hadisi ne mursal, shine wa u'illa bil irsal. قال الترمذي غريب وقال البزار دام اصلا في كجي حكمت حديث شيسا نتفي زوا كان قسا البزار ياتي اختلفوا في اسناده وقال الذهبي في الاولو اشكل تاف الاولو للعلي الغفار لما الذهبي يا فدي شيوا شبيب ضعيف وان شبيب ضعيف وصححه ابن القيم في الوابل الصيبي اما شي ابن القيم ياتي هنا حديثي صحيح ني كما دي امبتا اشكل تاف الوابل الصيب وحسنه ابن حجر في التهذيب اشكين تهذيب التهذيب نما ابن حجر الاسقلاني جزء النبي شافي 384 شي كما يتي حسن ني wannan اسناد. وانظر العلل الكبير نا الترمذي كدوبا لتافن العلل الكبير نما الترمذي ذاك دين ذاك دليل سن ساباني اكن wannan حديثي صحيح ني كوكو با صحيح بني مغنى da zamu gani dai kin ga manya irin su Ibn Hajar sun ambata ga kuma shi kansa malam Ibn Qayyim ta iya cewa wannan isnadi hasan ne a tsaya kan cewa hasan ne. Yawwa to mu koma sama ina ne yau mun gama wannan addu'a da yi ko to sai ce wa qad ista'adha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama min sharri ha umuman, nan ya koma kan khutbatul hajj zai mana magana akan ta abinda yake ciki alhamdulillah nasta'inuhu hu atan yace wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. To wannan gurin zai mana bayani akai wa qad ista'adha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama min sharriha umuman, annabi sallallahu alayhi wa sallama yani mutsarin Allah daga sharrin ta, ita me ita rai ba ita zuciya ba ita rai, saboda an-nafsu ala rabsi me mace ne ko kun ce mace ce yawa a muku a Hausa rai namiji ne yawa shi yasa muke fadin fassara a Hausa a matsayin namiji. Min sharri ha umuman yani min tsarin Allah daga sharrin shi rai umuman, wa min sharri ma yatawalladu min ha min al a'mali, sannan yana min tsarin Allah daga sharrin abin da ke fitowa daga ran min al a'mali na ayyuka, wa min sharri ma yatarattabu ala dhalika min al makarih, daga kuma sharrin abin da ke hauhawa akan haka na daga abubuwan ki wal uqubati da kuma uquba. Wa jama'a baina al isti'adati min sharri an nafs wa sayyiati al a'mal, ya hada kun ga nan ya hada abubuwa biyu, neman tsari daga sharrin rai da kuma neman tsari daga miyagun ayyuka, ya fadi abubuwa biyu ko yawa. Sai ce wa fihi wajhani, wajen fassara wannan hadithin akwai fuska biyu. Ahaduhuma, fuska ta farko, annahu min babi idafati nau'i ila jinsihi. To malam kamar yadda saba zai shiga mamman harkar larabci da kuma bayanin yadda za mu fahimci wannan abu, ina fata za ku bi ni ku gane, kuma abu dai ba wai wahala ne da shi wajen fahimta ba. Akwai abin da ake cewa babin idafati nau'i ila jinsihi, ladda me ku tsakanin jinsi da nau'i wane ne babba? Yawwa jinsi shine babba, nau'i kuma karami ne a cikin jinsi. Yawwa to an yi idafar nau'i zuwa ga jinsi, ai a'udhu bika min hadha an-nau'i min al-a'mal, abin da yake nufi ya Allah ina neman tsarinka daga irin wannan nau'in na ayyuka. Kun gane zancen? Saboda ne sayyi'atul a'mali jinsi ne, su kuma sharrun nafsi nau'i ne na jinsi. Wanne ne fi faɗi? Sayyi'atul a'mali, miyagun ayyuka. To ɗaya daga cikin miyagun ayyuka shine sharrin rai. Shi yasa kun shine ma'anar ya fara da wannan kuma zuwa ga wannan. An gane abu? Shine ya fassara shi kamar yana cewa ne a'udhu bika ya Allah ina neman tsarinka min hadhan naw'i min al-a'mali. Ina neman tsarinka daga wannan nau'in, wato sharrin rai nau'i ne, min al-a'mali ne daga miyagun ayyuka. Allah ka tsare ni daga reshi, Allah ka tsare mu baki daya. Wasani fassara ta biyu ko fuska ta biyu ta fahimtar wannan ma'ana, annal murada bihi uqubatul a'mali allati tasu'u sahibaha. Abinda ake nufi shine uqubar ayyukan da suke munanawa mai su, aiki mummuna wanda ba zai dadada maka ba, zai sabbaba maka mummunan abu, zai sabbaba maka uquba. To abinda ake nufi uqubar ayyukan da ba za a ji dadin su ba, uqubar ayyukan da suke munanawa masu shi. An fahimta? Ba ku gane ba? Ko? Ku gane? Yawwa, haka nake so a ce ba a gane ba. Abin da yake faɗa shi ne, ba ya ce na'udhu billahi min shururi anfusina. Ku riƙe wannan? Muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu. Ya sa shi jam'i. Sai kuma ya ce wa min sayyi'ati a'malina. Wannan da duk kuna ji, kuma duk kowa ma anan ya iya innal hamdalillah. Kuma ku iya ba? Yawwa. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Sai kuma wa min sayyi'ati a'malina. Na'udhu billahi, muna neman tsari. Min daga, ma'ana ya Allah ka tsare mu daga shururi anfusina, sharrukan kawunanmu. Mutum yana da sharrin kansa, to Allah ka tsare mu daga wannan. Wa sayyi'ati, abu na biyu shine sayyi'ati a'malina, miyagun ayyukanmu. To shine malam yake cewa wannan ya hada abu biyu ne, da jinsi ne da nau'i. Shi sayyi'atul a'malin za a ba su fassara, ma'ana kai wannan maganar za a iya fassara ta bangare biyu. Ya zama cewa an yi idafar nau'i ne zuwa ga jinsi, ma'ana sharrin kai nau'i ne na miyagun ayyuka. Ma'ana kamar duk abu ɗaya ne, amma ɗayan daga ɗaya yake, na farkon ƙarami ne, na biyun babba. Shi wannan na farkon daga cikin jinsin abubuwa miyagu, ayyuka miyagu, daga cikinsu akwai wannan sharrin nafsi. An fahimci abin? Fassara ta farko kenan. Wasu suka ce kuma abinda ake nufi shi ne, ana nufin uqubar ayyukan miyagun ayyuka, shi ake nufin. Gaba ɗaya ya Allah ka tsare mu daga uqubar da take samun mutum in ya aikata mummunan aiki. An fahimci abin da yake nufi? To shi ne abin da yake nufi. Sai ce fa'alal awwal, in mun ɗauke shi akan fassarar maganar farko, yakunu qad ista'adha min sifati an-nafsi wa amaliha. To zai zama kenan ya nemi tsari ne daga siffar rai da kuma aikinta, domin ran daga cikin siffarta shine cewa ta siffantu da tana da sharri irin nata, tana da kuma aiki, aiki mummuna. Don haka ashe kenan an yi idafar nau'i ne zuwa ga jinsi, abu ne kamar guda ɗaya aka ambace shi, ɗayan daga ɗayan yake. Wa ala thani, in muka ɗauki fassara ta biyu, yakunu qad ista'adha min al-uqubati wa asbabiha, za mu fahimci abin da yake nufi, yana neman tsari ne daga uqubar da take samun mutum daga mummunan aikin da ya aikata da kuma sabubbansu. Me ya sababin? Sababin shine sharrin nafsi da ya jawo mutum ya aikata mummunan aiki. An gane? Yawwa. To daga uqubar da kuma sababin da zai ya jawo ka aikata aikin da za a yi maka uqubar, duka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari daga gare su, shi yake nufi da wasayyi'atu a'mali. Wa alaikum assalam. Yayi sakamakon abin da zai samu mutum shine uquba. ana daukar mun ce kuba kowa sani yawa sakamakon abinda zai same ka natija wato azabar da za a yi maka ko ta duniya ko ta lahira kun san kuba tana zama a duniya tana zama kuma a ina a lahira yawa to sai ce wa yadkhulul amalu sayyi'u fi sharri nafsi sannan kuma in ka kalla ta wani gurin shi kansa mummunan aikin zai iya shiga cikin sharrin rai din domin sharrin ran ne ya jawo ka aikata mummunan aiki don haka ashe kenan mummunan aiki sai ya zama bangare ne na me kamar an juya abin sharrin nafsin ya zama shine jinsi yawwa fa hal al ma'ana to shin abinda ake nufi ma yasu'uni min jaza'i amali ya Allah ina neman tsarinka daga dukkan abin da zai munana mun na daga sakamakon aiki na au ko kuwa min amali as-sayyi daga mummunan aiki na wanne ake nufi ko wanne zai iya dauka yawa fa hal al ma'ana shin abinda ake nufi ya Allah muna neman tsarinka daga ma yasu'uni abinda zai munana mini min jaza'i amali na daga sakamakon aiki na au ko kuma ina neman tsarinka ne min amali daga aiki na as-sayyi'i mummunan nan ko wanne zai iya dauka sai ce wa qad yatarajjahu al-awwal za iya rinjayar da na farko ma'ana ma yasu'uni min jaza'i amali ya Allah ina neman tsarinka daga duk abin da zai munana min shine sayyi'atu abin da zai munana min min jaza'i amali na daga sakamakon aiki na gaya muku wannan harka ce ta larabci ne da zaka gane wannan matsala sai ce fa inna lifti'azata min al-amal as-sayyi'i su masaloli irin wannan a cikin littafi duk da ka bayyana su ne ba zai fahimta ba in bai iya larabci ba kawai sai dai kawai a gaya maka da Hausa a dunkule dai abinda ake nufi yawa sai ce fa inna lifti'azata min al-amal neman tsari daga aiki as-sayyi'i mummuna ba'da wuqu'ihi bayan aukuwarsa innama hiya isti'azatu min jaza'ihi wa mujabihi idan mutum ya riga ya yi aiki mummuna ka aikata laifi zunubi babba misali in ka ce ya Allah ina neman tsarinka daga mummunan aiki bayan kuma ka riga ka aikata da baka aikata ba ka ce ya Allah ina neman tsarinka daga mummunan aiki kana nufin me Allah ka tsare ni kar in aikata amma in ka riga ka aikata fa to kana neman tsari ne daga sharrin da ke biyo bayan an aikata mummunan aiki an fahimci abin to wannan abin da ke nufi kenan kamar neman gafara da kuma ba iya neman gafara ba wani aikin in mutum ya yi shi mummuna ai daga cikin tasirin da zai biyo baya a duniya ma lamarin kai lalace ko ba haka bane to ai kaga kana neman tsari ya Allah ga kullum muna laifi ya Allah muna laifi yau mun yi kaza gobe mun yi kaza Allah ka sa wannan laifi da muke babu wani tasiri da zai haukan mu misali a ce yawan zunubi yana jawo talauci ko yawan zunubi yana jawo kaza zinace suna jawo kaza wannan ai tasiri ne ukuba ce ta duniya da Allah ke yi mai laifi to sai ka nemi ya Allah laifi dai siffa ta ce a matsayina na dan adam to tunda ina yawan yi ya Allah ka sa laifin ba zai haifar da wani mummunan abu da zai taba ni ba to wannan shine abin da ake nufi da wa min sayyiati a'malina ba ana nufin a maida kai ma'asumi kar kai laifi ba a'a tunda ka riga kai laifin ma'anarsa abin da ke samuwa sakamakon ka aikata laifi ya Allah ina neman tsari kada ya same ni min jaza'ihi daga sakamakonsa wa mujabihi da abin da yake wajabtawa mujab gashi ne yasa maka fata ba mujibi ba nan ce mujibi ismu fa'il kenan abinda yake wajabta abu mujabihi abinda yakan haihu na sakamako wa illa in ba haka ba kuwa fal mawjudu la yumkinu raf'uhu bi ainihi ai shi abinda yake akwai shi an riga an yi shi ba a dauke shi don haka in mutum yace wa min sayyiati a'malina ya Allah ina neman tsarinka daga miyagun ayyuka ba ana nufin aikin da ne a dauke shi ya zama kamar ban yi ba ai ya riga ya faru ko shine fal mawjudu shi abin da yake saman mene wato mummunan aikin da ka aikata la yumkinu raf'uhu bi ainihi ba iya dauke shi baka iya cewa zinan nan da ne a dauke ta kamar ban yi ba ai ba haka ake nufi ba amma tasirin Allah kiyaye tasirin ta da zai haifu to ya Allah ka sa ba zai taba ni ba ba zai taba ƴaƴana ba ba zai taba zuriyata ba zai taba kaza da kaza bai Allah ka yafe mana abin da ake nufi kenan Allah tsare mu daga waɗannan miyagun ayyuka إتي وقد اتفق السالكون إلى الله باين الله ما سو قد الدنيا ما سو زهد ما سو شقا حنير زواغ الله دا زهد سن اتفاقي إنا ينا نفن دي ما لمي بأكرك سي سوفاي أما دي ودن دا دقا باين أجي سفن تاسو دا تصوفي أبين دي كي نفن دي السالكون إلى الله bayin Allah masu gudun duniya masu zuhudu masu shiga hanyar neman yardar Allah an gane ko salihan bayi sun yi ittifaqi al-ikhtilafi turuqihim didda bambancin hanyoyin su wa tabayunu sulukihim da kuma dai bambancin hanyar da suka shiga ala anna an-nafsa akan cewa ita rai ko shi rai qati'atun bainal qalbi وبين الوصول الى الرب تنا ينكيوا تسكانن زوجيا ده كما زوجير تحدد الله لي شي اكا صفنتا ا cikin alqurani da sifofi malan zai zo ga mana ina kuna ji ai annafsul ammaratu bisu'i ko tawwa annafsu almardiya ko annafsul lawama duk a wannan babin ne zamu tattauna akan su duk ya kawo mana da bayani mai zurfi har sai ka gaji akan me ake nufi da waɗannan to waɗannan abubuwa da suka zo a Qur'ani na siffanta rai shine yake fadin cewa shi abin da ake ce mai rai din nan yana shiga tsakanin ubangiji da zuciyar bawa saboda abin da rai din yake tattare da shi wa annahu la yudkhalu alayhi subhanahu wa la yusalu ilayhi cewa shi Allah ba a zuwa gare shi ba a shiga gare shi ba a isa zuwa gare shi illa ba da tarki ha sai ka bar wannan ran da yake sanya maka sharri sai ka raba gari da wannan rai din da shine ke sanya maka mummunan sharri da zai raba ka tsakaninka da ubangiji wala yusalu ilayhi illa ba da tarkiha wa imatatiha sai ka kashe wannan ran bi mukhalafatiha me ma'anar imatatiha ka saba mata saboda kullum rai abin da zai umarce ka da shi shine ka bi shedan kai kaza kai kaza to kai kuma kai kokari ka saba wannan ran abin da yake so kai ka ki ya ce aje kaza ka ki a saba wa Allah wuri kaza ka ki to wannan shine ka kashe ranka ba fa mutuwa ake nufi ba ta duniya yawa wazzafar biha da kuma ka ci nasara akan sa akan rai din sai ce fa innan nasa ala ismaini to ina ga mu tsaya فَإِنَّ النَّاسَ عَلَى قِسْمَيْنِ mutane kashi biyu ne dangane da wannan rai din bana son mu shiga cikin inda za ku fara jin kamar ba a gane zancen ba har zuwa nan da insha Allah kun fahimci me ke ne to kafin mu je kan fa'inna nasa ala qismaini din insha Allah sai mu tsaya anan mun dai fahimci rai yana dauke da sharri ko wa min shururi na'udhu billahi min shururi anfusina daga sharrin rayukanmu to zamu ji yadda wannan sharri yake da karkasuwarsa da kuma yadda za a samu ai maganin sa Allah subhanahu wa ta'ala muke roko ya taimake mu akan maganin rayukanmu na wa alaikum salam to tsaya na dauka akan wannan ne to bari mu muka rufe sai mu tambayo insha Allah insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan rufe kamar yadda Bahaushe ke cewa ko mu fi karfin zuciyarmu Allah kuma ya yassare mana al'amuran mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mutum yana tafiya abun hawa sai kade mutane Allah ya kiyaye yana cikin azumi na kafara na mutuwar mutum ɗaya sai ɗayan shi ma ya mutu wanda da ba shi da lafiya sakamakon wannan hatsari na'am tabbas haka zai Allah ya sare masa Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu daga aukawa cikin wannan amma asali shi abin da ya shafi kafarar kisan kuskure idan ta auku dama abinda mutum zai wannan azumi zai tunda babu bayi zai biya kuma akwai sabanin malamai akan kiyasin ciyarwa idan mutum ba zai iya azumi ba idan mutum ya kashe da kuskure rai fiye da daya ko su nawa ne ya zama shine sababin barin su duniya to kowanne rai kafara sa daban yau ba guda daya ake yi mutum ya kashe mutum 20 sai kafara daya azumi 60 a'a Allah kiyaye sai yayi 60 din nan sau 20 in mutum 20 ne suka mutu a motar sa ba huda akwai hutu eh guda daya ne in aka fara yana da kyau da ya tambayar wani zai tsammani in ba a fada ba zai tsammaci cewa ba hutu shi abin mutu tatabbu inda ake nufi a guda daya kar a katse guda daya sai ka yi ta yi azumin wata biyu aka ce shahararren mutu tatabi'aini ba azumin kwana 60 ba 60 ne yawman ba ne ko shahararren ne mutu tatabi'aini idan mutum a farkon wata ya fara to duk yadda watan lissafin sai kasance haka zai wata daya kenan ko da watan ya zama kwana 29 yayi wata daya dan haka ana shiga wani watan shi ma sai wata daya in shi ma 29 yayi shikenan yayi yayi wata daya yayi wata daya dan haka ba lalle sai 60 sun cika ba inda daga farkon wata ya fara in kwa tsakiyar wata ne to lissafin 60 din zai to idan yana cikin yin guda daya zai in ya gama dayan kai zai iya hutawa sai bayan wata biyu ma wata uku ya huta jikinsa ya dawo kalau sai kuma ya sake wani sai kuma ya tayi dai haka har sai ya gama su shi yasa mutum ya ta addu'a Allah kada ya sa ya zama sababin wani ya bar duniya wato ita wannan kafara mu fahimta kun ga dai kuma an koma darasin kafara ba wai biyan diya ba ce diya daban daraja da kimar da rai yake da ita a gun Allah shine ake masa wannan shi yasa karka ce wai duka rayuka da yawa ko guda biyu ko uku sai kai musu kafara daya a'a kowanne yana da darajar sa a gun Allah duk rai na mumini yana da daraja zaka sai an masa azumin sa daban wace magana ne na zo eh kaman jinya ta taso ko tafiya sai saurara daga baya kuma sai dora in jinya ta zo ko sallar idi ta zo tunda ba haramun ne a yi azumi ranar idi sai ya dakatar bayan idin kuma sai ci gaba wannan yankewar duk ba ta bata ba eh ba komai alaikum assalam na'am ta damuna ta daɗe ne kamar wannan amfanin gona ya samu alhamdulillah na 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 ya yi masa tasiri ayyukan alherinsa Allah ya sa masa albarka a rayuwa alherai su zo na'am me ya tambayar yawwa daidai ne na fahimta gaskiya ne wannan haka ne ya halatta daidai ne sai dai abinda ka faɗa na cewa bana an samu damuna ne albarka shin sababinta shine ana tsoron Allah an koma zuwa ga Allah shi yasa kamar ka faɗi wannan ko na fahimci haka a zancenka to su abubuwa na ni'imomi da Allah maɗaukaki ke yi wa bayinsa generally sukan faru Allah shi ya san hikimarsa shi ya san sababinsa yawwa ba lalle mu ce yanzu tsoron Allah ne ya samu a duniya kowa ya san irin halin da muke ciki na kishiyar haka ma ce dai Allah ya ji kanmu la'alla saboda dabbobi da wasu halittu amma ba saboda mun fi mutanen da tsoron Allah ba yawwa wannan dai mu bar wa Allah abinsa yana da hikimar sa wajen damuna ta zama mai albarka yana da hikimar sa wajen ta zama ba mai albarka ba sababin ba mu san shi ba amma dai tunda mu an hada mu ne da shari'a to mu bi shari'ar nan amma mun sani yakan yi haka dan hakan yakan saba wa haka kuma sakamakon wani abin da ba amma ba a yankewa cewa saboda kaza ne wannan yana cewa mallan dan Allah wannan hanyoyi ne zan bi dan na zama mai tawadu ga Allah da sauran al'umma kuma ya sufofin masu tawadu yake a duk inda suke to babban abu tawadu abin nufi da shi shine rashin girman kai shine ma'anar tawadu da kaskantar da kai kaskantar da kai kuma ba ana nufin ihana ba ba ana nufin wulakanta kai ba abin nufi kar ka zama mai girman kai ga mutane kar ka dauki kanka baka hulɗa da mutane kar ka wulakanta mutane kuma kullum kar ka rika daga kanka sama da mutane musamman waɗanda suke ko daidai da kai ka rika nuna kafi su ba su isa ba wannan duk girman kai ne kishiyar da girman kai shine tawadu to hanyoyin sa wani abu ne da ba za ka ce hali ne Allah ke gina mutane a kai ba a'a shi abu ne muktasab duk abin da ke da alaka da shar'i ba da kadar ba to ba a cewa dabi'a ce abin da ke da alaka da dabi'a shine za a ce haka Allah ya yi mutum amma irin waɗannan halantun da shari'a ce tana da alaka ne da yi ka yi bari ka bari to waɗannan duk muktasabat ne babban abin da zai sanya maka tawadu'u shine samun tsoron Allah ka samu ikhlasi ya zama da sirrinka da bayyananka su zama ɗaya da sirrinka da bayyananka su zama ɗaya a gunka kada ya zama cewa abinda kake bayyana da shi gaban mutane daban abinda kake boyewa tsakaninka da Allah kuma daban kai kokari ka mai da wannan ya zama guda ɗaya zaka samu tawadu kuma asali ka rika kallon ni'imar Allah a kanka to ba za ka yi girman kai ba ka rika jin cewa duk abin da kake da shi in kuɗi ne in matsayi ne na siyasa idan influence ne a cikin mutane tasiri da sauransu duka Allah ne maka ba kai kaiwa kanka ba in kana tuna cewa Allah ne maka haka ilimi dan kana da ilimi ko kai karatu to ka rika jin cewa ni'imar Allah ta yi maka da ya so da ya barka jahili haka ne to wannan zai sanya maka ka rika sassauta kanka kar daina girman kai hadda qur'ani ka haddace kai ma haddaci ne to ka daina ganin wanda bai haddace qur'ani ba wulakantacce a'a kai ma ni'ima ce Allah ya maka kazalika kuntum min qablu bimene famanallahu alaikum to wannan yana sa mutum ya samu mene tawabu gaskiyar nufi yana sa tawabu tsakaninka da Allah ya zama cewa duk abin da kake da gaske kake tawabu kuma matsala ce idan ana riyarsa babu sharri irin mutum ya rika riyar tawabu ana yi ko ba a yi mutum ya rika nuna tawabu amma an kai mu'amala da shi kusa sai ganci mai tsabar zafin rai amma zahirin sa ana ganin sa kamar tawabu sai kai mu'amala da shi kusa ka ganci mai girman kai to wannan duka yana daga cikin sharrin da ke samun mutum hanyoyin da suna da yawa amma dai kuma ka roki Allah har yanzu kai addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya baka tawabu da mu da kai muna roƙon Allah madauke ba mu tawabu kuma sannan mu bambance tawabu ba ya nufin wulakanta kai kamar da na ambata mutum ya zama yana girmama kansa wannan na ga mu bar shi zuwa darasi na gaba sai mu amsa sauran guda biyu din insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu na ihanatu nafs wala kan ta kai na kakiyin sallama ma'ana saboda kada a ga ka wulakanta kanka tunda in kai masa sallama baya amsawa bari kawai ka daga kai ka wuce a'a wannan in kai sallamar ba ihanatun nafsi bace saboda hadha amrun ma'murun bihi fi'lul ma'muri ko la yakunu ihanatan li nafsika tunda ko mutun yake amsawa umarnin da aka baka shine kai din kai masa ka zo kai assalamu alaikum da wani kalle ka haka ba komai ibada kai wa Allah ka bauta wa Allah da yi masa sallama saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ka dai haka wannan ba kaskanci bane yawa ba abu kaskanci ba a cewa kai kaskanta kanka saboda kai da'a ce ga Allah amma duk abin da zai sa ko ka nuna kana buƙatar wani abu a gunsa wannan shine karkai irfa nafsak ka daga kanka ba da girman kai ba da nuna baka buƙatar komai a gunsa wannan shine abin da zai nuna wato baka wulakanta kanka ba amma ba kin yin sallama ba kin yin sallama yana nan a girman kai ko mutum bai amsa maka ba yi masa sallama baya son ka yi masa sallama yana son ka yi masa sallama yawa ba a kullatar mutum a zuciya ka ce wannan tunda baya yi da ni na ma dai ne masa sallama wannan ba musulunci bane musulunci shine ko mutum ya saba maka baya son ka kazo wucewa assalamu alaikum ya ki amsawa assalamu alaikum ba za ka ce dan me ni zan kaskanta kaina in yi masa sallama a'a saboda mene السلام على الأخ المسلم منينه أمر مأمور به ككلش دوانا بانجرين تند الله ني أمرني دشي النبي صلى الله عليه وسلم أمرني دشي تو أي كتاشي كو باولاك أنت كيبن الله سامو داشي وعليكم السلام يعني قسك يعني to amfanin gona wani dan uwa yana cewa ne a kira mutane dan Allah a fidda haƙƙin Allah daga amfanin gonannin da aka samu duk mutumin da Allah ya hore masa amfanin gona ya same shi ya kai nisabi farilla sai a kansa wajibi ne ya fidda zakka in bai san yadda ake ba ya tuntubi malamai su gaya masa in ya kai kaza zai fidda kaza in ya kai kaza zai fidda kaza abba lallai alamar ka gode wa ni'imar da Allah ya maka ita ce ka fidda zakka domin kamar da mai tambaya da zake nunawa idan Allah madaukaki ya yi mana ni'ima ya ba mu damuna mai albarka to babban abin da za mu yi wa kanmu ba mu yi wa Allah ba Allah ba abin da yake bukata a gunmu Allah ba bukatar komai babban abin da za mu yi wa kanmu shine mu taimaka wa kanmu wajen fidda zakka idan mun fidda zakka ni'imar nan za ta karu ai kowa yana son baɗi ma a samu irin wannan daminar ko to abinda zai sa hakan kuwa insha Allah shine mu fidda zakka mu bada haƙƙin Allah ko mu bada haƙƙin talakawa a cikin abinda Allah maɗauki ya bamu Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace barakallahu fikum.